voyager un jour, mais passer par la mer ou le désert.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon GMT da Ghana. Yau Alhamis 19 ga watan Disambar shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Aisha da kanin labarai.
To Muhammad Hafiz, shugaba Blinken ya yi wa 'yan tawayen Syria gargaɗi da su rungumi haɗin kai sannan su kauce wa kyamar ƙasashen duniya. Isra'ila ta auna wasu wurare mallakin mayakan Houthi a Yemen. Sannan wani rahoton da aka fitar ya nuna cewa alƙaluman yawan mace-mace a Amurka ya ɗanyi ƙasa a wannan shekarar.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya ta tabbatar da mutuwar yara 35 a wani turmutsitsi da ya afku a makarantar Islamic High School da ke unguwar Bashorun a Ibadan.
A duk mutane Ibadan ba su ji daɗi ba, saboda ko wane ne ina ta jin fushi yanzu ne aka ce mutum 35 yaro sun mutu, amma in wane kai kawo wani abu, saboda yunwa da yake cikin rayuwa yanzu shi ne yawa.
A jamhuriyar Nijar kuma, hukumomin kasar sun sanar da cewa 'yan bindiga sun kona manyan motocin dakon kaya 6 da suka ɗauko kaya daga tashar jiragen ruwa ta Lumai da ke ƙasar Togo.
Asarar dukiya da mutanen Nijar muke yi bisa kan wannan hanya ta Burkina, kenan a diba a gani a sasanta da hukumomin Benin a buɗe iyaka.
Bayan nan za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya duba batun matsalolin lafiya a Najeriya. Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Masu sauraro, da fatan an wuni lafiya, ga labaran duniya. Shugaban Rasha Vladimir Putin yau Alhamis ya yi watsi da ra'ayin da ke cewa shugaban Siriya Bashar al-Assad ya nemi ganin bayan Rasha a yayin wani taron manema labarai da Rasha ta saba gudanarwa a duk shekara. Putin ya ce Rasha ta cimma manufofinta a Siriya, inda ta garzaya don ba da tallafin soji kai tsaye ga gwamnatin Bashar al-Assad sama da shekaru 10 da suka gabata, wanda ya matsawa 'yan tawaye. Dakaran Rasha sun gudanar da ayyukansu daga wasu sansanoni a wajen Siriya, inda suka kai hare-haren saman da suka sake taimakawa sojojin gwamnatin Assad samun nasara a yakin basasar. Sojojin Isra'ila sun faɗa yau Alhamis cewa sun kai hare-haren sama da suka auna wasu wuraren da mayakan Houthi ke amfani da su a Yemen. Wani mai magana da yawun sojojin ya ce hare-haren sun auna na'urar makamashi da tashar ruwan da 'yan Houthi suke amfani da su a matsayin ayyukan soji. A ɓangaren ayyukan soji, kafar yaɗa labaran Houthi ta ruwaito kai hare-haren a babban birnin ƙasar Yemen Sana'a da tashar ruwan Bahar Maliya da ke Hodeida. Sannan hare-haren saman sun afka wata na'urar mai, wato na'ura mai samar da lantarki da wani ma'ajin mai. Alƙaluman tsawon shekarun da ake kyautata 'yan Amurka za su iya rayuwa ya ƙaru a shekarar da ta gabata, sannan bayanan farko da aka gabatar sun nuna cewa akwai yiwuwar alƙaluman sun ɗan sake haurawa a wannan shekarar. Cibiyar kare yaɗuwar cututtuka ta fitar da wani rahoton alƙaluman mace-mace a Amurka a cikin 2023. Alƙaluman sun nuna raguwar mace-mace a kusan duk cututtukan, wato a kusan duk fannonin cututtukan da suka fi sanadin kashe mutane, musamman ma cututtuka irin su COVID-19, cutar zuciya da shan magani sama da ka'ida. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya ta tabbatar da mutuwar kananan yara maza da mata 35 a wani turmutsitsi da ya afku a makarantar Islamic High School da ke unguwar Bashirun a Ibadan don karɓar kyaututtukan Kirsimeti. Sai dai a nata ɓangaren gwamnatin jihar Oyo ta ce har yanzu ba ta da cikakkun alƙalman waɗanda suka mutu a wannan iftila'i. Wasu 'yan Najeriya daina alaƙanta wannan al'amari da irin matsin rayuwa da mutane ke ciki. Ga rahoton da wakilin Hassan Umar Tambol ya aiko mana.
Rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta tabbatar da mutuwar ƙananan yara maza da mata guda 35 a wani turmutsitsi da suka je makarantar Islamic High School da ke unguwar Bashorun Ibadan don su karɓi kyaututtukan Kirsimeti daga Madam Naomi Selekunola, tsohuwar matar Onina Ife, Oba Adeyeye Anytime Ogunwusi. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Oyo, Superintendent 'yan sanda Osifeso, ya tabbatar da hakan a wata takardar jawabi da ya rarrabawa manema labarai bare a Ibadan. Yace bayan kananan yara 35 da nan mutu, akwai wasu kananan yara da dama da naji raunuka daban-daban, ana jinyar su a asibitoci a sassan birnin Ibadan. Osifeso ya kara da cewa 'yan sandan jihar Oyo za su ci gaba da bincike a game da lamarin kuma za su ba da ƙarin bayani a nan gaba. Tuni rundunar 'yan sandan ta jihar Oyo ta kame shugaban makarantar ta Islamic High School dake Bashorun Ibadan, wato Mr. Abdullah Fasasi, kana tana neman sauran jami'an da suka shirya bukukuwan. Sai dai gwamnatin jihar Oyo ta bakin kakakinta Mr. Suleiman Olariwaju ta ce ba za ta yi magana ba a halin yanzu, sai dai in tambayi 'yan sanda tun da su ne suke bincike, saboda gwamnatin jihar Oyo a halin yanzu ba ta da alƙaluman yaran da na mutu a wajen turmutsitsin. So kome jama'ar jihar Oyo za su ce a game da wannan bala'in?
Abdullahi Abido Yosudin, duk mutane Ibadan ba su ji daɗi ba, saboda ko wane ne ina ta jin fishi yanzu ne aka ce mutum 35 yaro sun mutu, amma in wane kai kawo wani abu, saboda yunwa da yake cikin rayuwa yanzu shine yawa, shine yasa tun da safe ma wanda yake yin wani abu ma yana kira mutane, su mutane sun yawa sun yawa sun yawa, amma mutane sun yawa ba wanda zai gansa ba shi abu kyauta ba zai je gurin ba.
Kana ganin ita yunwa ce ta kai waɗannan ƙananan yara da suka mutu a wannan taron?
A wallahi in wane gaskiya in wane.
Wannan dai shine karo na farko da aka sami kananan yara 35 sun mutu a wajen wani biki a Ibadan, inda kananan yara sama da 700 suka halarta. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji yadda 'yan bindiga suka kona wasu motocin da kwan kaya. Harin zai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar.
Gwamnan Shehi Makinde ya faɗa jiya Laraba cewa wani turmutsitsi da ya auku a wurin wani taron addini a birnin Ibadan, babban birnin jihar Oyo a yankin kudu maso yammacin Najeriya, ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, sannan wasu da dama sun jikkata. Lamarin ya faru a wata babbar makarantar Islamic High School, inda dandazon jama'a suka taru don halartar wani taro. Yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike, an tsare ainihin waɗanda suka shirya taron da ya haifar da turmutsitsin, abinda makin da ya wallafa a shafinsa na X kenan. Nan take Reuters bata iya tabbatar da alƙaluman mutanen da suka riga mu gidan gaskiya ko musabbabin abin da ya faru ba. An aike ma'aikatan gaggawa cikin su har da jami'an lafiya da 'yan kwana-kwanan nan take, inji Makinde. Ya ƙara da cewa an kuma jibge jami'an tsaro don tabbatar da komai ya tafi daidai da kuma kiyaye sake rasa wasu rayukan. Tuni aka dakatar da taron, sannan an tabbatar da cewa an kwashe sauran mahalarta taron daga wurin. Ma'aikatan Amazon a rassan kamfanin guda 7 a Amurka sun yi watsi da aikinsu da sanyin safiyar yau Alhamis, a daidai sa'ar da jama'a suke tururuwar sayayyar hutu, wato Kirsimeti, da zumar matsawa masu kamfanin sai da kayan lamba su tattauna da kungiyar ma'aikatan akan kontiragin aikinsu. Masu aiki a wuraren ajiyar kayan kamfanin da suka hada da birnin New York, Atlanta da San Francisco su ma sun shiga yajin aikin mafi girma da ma'aikatan Amazon suka taɓa gudanarwa, a cewar kungiyar International Brotherhood of Teamsters, wacce take wakiltar kusan ma'aikatan kamfanin 10,000 a rassan kamfanin 10. Ko da yake kamfanin ya ce ba ta tsammanin cewa Kodayake kamfanin ya ce baya tsammanin cewa yajin aikin zai shafi ayyukansu a wani lokaci da aka fi yin sayayya a duk shekara.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun sanar cewa 'yan bindiga sun kona tiriloli 6 a daidai lokacin da ayarin motocin da ke ɗauko lodin kayan abinci da sauran ababen masarufi daga tashar jiragen ruwan Lumei da ke ƙasar Togo ke ratsa ƙasar Burkina Faso akan hanyarsu ta zuwa birnin Yamai, wannan da yana ɗaya daga cikin matsalar da ke janyo wa 'yan kasuwa da direbobi asarar dukiya mai yawa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sula Mumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Dans la soirée du mardi 17 décembre 2024, le convoi stratégique en cours a été pris pour cible.
A sanarwar da take fitarwa sau biyu a mako domin sanar da jama'a abubuwan da ke faruwa a fannin tsaro, ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta bayyana cewa 'yan bindiga sun yi amfani da yanayin duhun da ake ciki don sajewa da ayarin motocin da ke dauke da lodin kayan 'yan Nijar a daidai ƙauyen ta farko na Burkina Faso a ranar Talata 17 ga watan Disamba, lamarin da ya ba su damar kona triloli 6 da kayan da suke dauke da su. Sai dai ba a yi asarar rai ko guda ba, in ji sanarwar.
Et incendier 6 camions du convoi. Heureusement, ce acte criminel n'a entraîné aucune perte humaine.
Kakakin hadakar Itan ta kungiyoyin direbobin jigila da dakon kaya ga mace Muhammadu ya yi karin bayani dangane da yadda abin ya wakana.
Convoi ɗin mota da yawa ne, an ka raba kashi 5. To kashin na ƙarshe shine suka ma wannan kusi da an ka sako su daga kaya wajen la'asar. Suna kaiwa ta farko tun da kayar ta farko kilo wajen 70 ne, bai sauran kilo 5 ba da shiga ta farko da sun ka hito cikin gari sun ka hito. Mutum uku ne da suka tsaye da motocin sun ce durobobi su hita. Durobobi da yaran duroba suka hita sai suka sa wuta mota wajen 6 suka kone. Kenan muna zaton cewa sun yi nazarin cewa an sun yi halbi, soji za su zo za su halaka su tunda su yawan ba su nita da su.
Wannan ba shi ne karan farko da 'yan bindiga ke kai farmaki kan ayarin motocin dakon kayan Nijar a kan hanyar Burkina Faso ba, matsalar da ke janyo asarar dukiyoyi da rayukan mutane duk kuwa da rakiyar da suke samu daga jami'an tsaro. Dalili kenan kakakin na Itan ke wannan kira.
Wagga hanyar ta Burkina, ko mun so ko ba mu so ba, dole sai mun bar ta don saboda ana asara. Mun san da soji na kokari, Burkina na kokari, Nijar na kokari, muna kira da hukumomin na harko tsadar rayuwa, na biyu asarar rayuwa, na uku asarar arziki, na hudu asarar dukiya da mutanen Nijar muke yi bisa kan wannan hanya ta Burkina. Kenan adiba a gani a sasanta da hukumomin Benin a bude iyaka a ƙara tsaro.
Tun daga ranar da sai da yawo ta kakabawa Nishar takunkumi, kasar ta fara sauke hajojin 'yan kasuwarta a tashar jirgin ruwan Lome waɗanda ke ratsa Burkina Faso a ƙarƙashin wani tsari irin na ayarin da dakarun tsaro ke yi wa rakiya har gida. Sai dai lalacewar al'amuran tsaro a Burkina Faso da makamancin yanayin da ake ciki a jihar Tilaberi kan haddasa cikas ga wannan yunkuri. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To Madalla, a gaida Sulaiman Mumuni Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu agogo anan Washington DC na cewa karfe 10:14. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Duk da cewa hukumomin lafiya a Najeriya na kokarin inganta bangaren na lafiya danganan an samu kiwon lafiya na bai daya da samar da kayan aiki da sauransu, sai dai kuma har yanzu bangaren na fama da matsaloli kamar haka: karancin kayan aiki musamman ma na zamani, karancin ma'aikatan lafiya da kauracewar da kwararrun likitoci ke yi zuwa kasashen waje da sauransu. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da mutanen unguwar Sulumri da ke wajen birnin Maiduguri don jin irin matsalolin da suke fuskanta musamman a bangaren lafiya, inda suka bayyana babban matsalar su na rashin cibiyoyin kiwon lafiya. Abokin aiki na Ibrahim Mustafa ya fara zantawa da wasu iyaye don jin yadda za a kawo ƙarshen wannan matsalar.
Muna tare da baki a yanzu musamman ma waɗanda suke wakiltan anguwan Sulumri da ke wajen birnin Maiduguri, yadda anguwan suke fuskantan rashin wato asibitoci da ma cibiyoyin kula da marasa lafiya. Daga ciki ina tare da wato wani uba Mustafa Abubakar da malama Aisha da malama Zara. Za su bayyana tare da kira da ma irin hanyoyi da zabi wajen ganin sun samu waɗannan cibiyoyin lafiya da shauransu. A to anguwan suna fuskantar matsaloli musamman ma a yayin da iyaye mata ko nakuda ko ni jinya ya taso musu a lokaci guda kafin a ɗauke marasa lafiya a zo da su zuwa birnin Maiduguri, suna fuskantar matsaloli. Hakan yasa suka buƙace da samar da cibiyan ba da kulawa ga musamman ma ko asibiti da shauransu. To da farko zan fara da kai a matsayinka na uba, wani kira za ka yi game da wannan hali da mutanen Sulumri suke ciki game da shanin kiwon lafiya?
Kira da zan yi ma gwamnati, alhamdulillahi Allah ya sa sun tsare mu a cikin wannan lokaci. Gaskiya mutane anguwan nan kin saka mai wuya a taimaka asibitin nan da kwararren likitoci a kawo mu asibiti ko ba kafin a gira ba, ko irin rufa na emergency nan za a iya a yi wanda za su yi duty in wannan ya tashi wannan ya zo, wannan ya tashi wannan yana nan, za su samu saukin rayuwa. Mai son shi dai yaro abin shi ke fadi a kasa ya ce bai san yana tare da wani abu abin da yake a wannan gurin da ya dauka ya ci ba. To kaga wani kuma bai sani ba, zaka ga tsakiyar dare ya tashi ana neman abin hawa babu, kaman dafulan nan ma masu hannu da shudi wani ma zai ya tare da shi za su moto je ce moto ba mai. To ya kamata emergency da gwamnati ko masu hali da shudi ma ko irin moto taimakon nan su saya su aje a kofar lan a sanar a masallace duk wanda wannan abu ya tame shi irin emergency nan suna dinga taimakawa na kai su asibiti.
To bara na dawo gare ki malama Aisha, shin wani ƙarin aske zaki da kuma wasu shawarwari da zaki bayar duba da halin da al'umman anguwan Sulumri suke ciki?
Kira daidai zan yi musamman ma ga kiwon lafiyan kenan asibiti, domin asibiti yana da amfani sosai ga kowane rayuwar dan adam, dan saboda wani cuta yana damun ka kadan ko kemis ko asibiti, in yafi karfin wanda yake kemis zai iya ce maka ka je asibiti. To kaga ba da abin da za a dan tunkare shi wannan cutan kafin ma har a zo ga asibiti, kuma musamman amai da gudawa cuta ne wanda yake saurin kashe mutum in bai samu taimakon gaggawa ba, wanda kuma zaka ga tunda babu asibitin wasu suna dan hada kamar gishiri da siga kamar ORT kenan. Da a rashi zaka ga ko wanda ma saboda babu ko yana birnin zai dan hada gishiri da siga ya bawa yaro ya sha, amma cutan amai da gudawa ya wuce wanda za a yi masa wannan treatment din a gida. Ya kamata a samu asibiti, musamman asibiti. Idan aka samu asibiti kaga kuma in an ce za a asibiti to dole sai an samu hanya, sakamakon hanyar da za a kai, sannan gwamnati ta ma za ta kai kayan aiki za ta samu saukin hanyar zuwa ta asibiti, sannan a kwararrun likitoci, sannan kuma ka muka zo maganar makaranta kaga ya'yan na wannan Sulumri, ya'yan anguwan Sulumri za su samu su yi karatu. Kaga yaro baya manta da tushen shi,
gaskiya ne,
ya tashi ya san wahalan da ya sha, ya san rayuwar da yayi, zai kokari ya ga to dalilin sa zai ce zai kawo canji. To ni dai kira da zan yi wa gwamnati shine ta duba wannan anguwa da ido rahama, musamman kuma da wannan cutar da ta shigo shi kuma wannan cutar dama an fi samun sa da muna sakamakon ko ina ka je danye yaro zaka ga abin shi ya faɗi a kasa ya dauka kasa danye ya ci bai san tare da wani cuta ne a jiki ba, kuma rashin asibiti in yaro ya fara amai da gudawa kafin ka zo, in baka da kuɗi ma kenan, ga da kuɗi ne aka iya magana a kawo ka, kafin ka zo nan cikin gari ka zo Umaru Shehu ko General, lokaci ya riga da ya kure, kira da zan yi musu shine sai a kawo ƙwararrun likitoci, sannan kuma a ba wa waɗanda suke kamar wanda suke na manjariya dan bubbude musu irin kananan kemis haka a cikin angoyoyi, saboda idan wani abu ya faru a samu a je kemis a dan yi musu taimakon gaggawa idan ya gagara kafin nan kuma sai a kai su.
Haka kuma wasu mazauna yankin sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan batu.
To bara mu koma ga al'umma anguwa, musamman ma waɗanda suke kira ga gwamnati da ta shiga lamarin, ciki adda hakimin anguwa wadda yayi bayani ta harshen Kanuri. Haka zalika mazauna anguwa sun bayyana cewa daga Sulumuri din zuwa birnin Maiduguri su je da mai jinya akalla suna kashe 500, 600 har zuwa 800, kamar yadda wata mata ta bayyana.
Mu kashe kusan 700, 800 irin su General, irin su Nasifan wannan kam ya fi haka ma. To kaga wani mai karamin wanda baye da kuɗi kuma yana dan tunanin yaya zai yi, to sai a dinga dan bada maganin gargajiya.
Kirma kuma da bika bunyar ma kai kamula ganala suro suro sha zamzu isa uma lilli da ngurodun wa baraza moto manyan fandin de nafek manye mafi magonyo luyana kamul makalala yin sombo. Ar suke gwamnati an godon yin marti gwamnati a kungiya gele anda bana jin mambe ma bana kala da manyan litari manyan.
Gaskiya muna da ma karancin makaranta har ga Allah. Ya muna da yara da yawa a cikin anguwa da ba sa makaranta, muna bukatar mu ga an mana makaranta da kuma taimakon asibitin.
Duri ma tura le zai wasu rungura din ganan zai duri kam duma mai umbe.
To a takaice dai kamar yadda ƴan anguwan suka bayyana, haka zalika daga cikin ƴan anguwan akwai masu anguwa irin su Akimi da shauransu, wasu su sun yi magana ta harshen Kanuri. To muhimmin abin da dai suka faɗa akan shine suna bukatan gwamnati da ta kafa cibiya wato na samar da lafiya kamar a ce asibiti, saboda anguwan suna da al'umma da dama. To ba wannan asibitin yawanci idan aka yi jinya to suna fuskantar matsala, kuma daga can Sulumuri din zuwa birnin Maiduguri suna fuskantar tsada, yana kai kudin mota 800 da shauransu. Haka zalika kuma duk da ma dai matsalolin nasu sun bayyana, akwai matsalan rashin makarantu. To babban abin da yake damun su yanzu a Sulumurin shine wato rashin asibiti, suna fuskantar damuwa sosai. Hakan yasa suka buƙaci gwamnati ta shiga lamarin, duba da yanzu sun samu ci gaba da zaman lafiya da wumimmiya, ba su da matsalan komai, amma matsalan su ko shine ba su da cibiyar lafiya, kula da lafiya wadda gwamnati ta kai musu wutan nefa da shauransu, amma wani cibiyar lafiya ne dai yanzu haka ba su da shi. A takaice dai jawabai da suka yi ta harshen Kanuri kenan. To bara mu koma gare ki Malama Zara, shin me zaki ce game da wannan al'amari na bukatan da al'umman Sulumuri suka yi na tabbatar musu da cibiyar lafiya?
To kamar yadda kai bayani, gaskiya abin na da ciwo kuma akwai matsala gaskiya. Kaga idan ka kula a cikin unguwa a ce wai ba asibiti, gaskiya ba karamin matsala bane ko kuma ba karamin tashin hankali bane. Idan mace ta fara nakuda daga nan anguwan Sulumuri har a dauke ta a ce wai nan har cikin Maiduguri ka zo cikin unguwa ko kuma dai nursing home ko kuma General ko kuma dai Umaru Shehu da dai sauransu, kafin nan ma a zo kaga idan a ce nakuda, in har mutum ya zo da karan kwana
ba shakka
kuma abin da zai faru kafin
tafiyan da yawa,
kaga akwai sakanin, akwai nisa sosai, akwai tazara. To kuma in Allah ya sa da yake ba za a rasa masu hannu da shuni a cikin unguwanni ba, ba za a rasa yan siyasa ba, ba za a rasa yan majalisu ba, za a kira su da babban murya. To kamar yanda zaka taimakawa ƴan uwanka, haka zalika su kuma suna da haƙƙi a kansu da za su dube su da idan rahama, su ji koken su da kunnan basira.
To malamai sannun ku da kokari, musamman ma kamar yadda kuka bayyana bukatan ku a anguwan Sulumuri, to Allah ya sa a yi maganin wannan.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka da ganin shirin ya zo muku, musamman abokin aiki na Ibrahim Mustafa, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya.
A gaida Hawwa Umar da shirinta na lafiya uwar jiki. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email.
A yau za mu fara ne da sakon Hassan Dogon Faci Batsari, jihar Katsina, wanda ya ce salam biyo Hausa, fatan alkhairi gare ku. Baya da tallafin kayan noman alkama da gwamnatin Najeriya ta yi ga manoma a jihohin kasar, abin ayaba ne domin kayan sun iso ga hannun manoma a jihar ta Katsina. Babu shakka tallafin zai taimaka ma manoma. Sai sakon sani mai langilange Yalwa Yawuri, wanda ya ce Allah ya sa kasafin kudin shekarar 2025 na naira trillion 47.9 da shugaba Tinubu ya mika wa majalisa ya taimaka wajen inganta matsalar tattalin arziki da jama'a ke fama da ita. Sai sakon Samaila Agnes Malafaturi, mazaunin Difa a jamhuriyar Niger, wanda ya ce muna yaba wa shugabannin kasashen hadakar AES a bisa amincewarsu da cewa al'ummar kasashen ECOWAS za su iya shiga kasashen su ba tare da biza ba ko su zauna a cikin kasashen. Da ƙarshe muna fatan Allah ya ƙara ɗaukaka wannan kungiya ta AES. Sai sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Maɗattai da Magaram da Isuhu Maƙeri Maɗattai da Iliyasu Yakuba Digawa da Yakuba Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai, waɗanda suka ce salam VOA Hausa. Yayin da a yau Laraba 18 ga watan Disamba shekarar 2024, al'ummar ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar muke gudanar da bukukuwan murnar cika shekaru 66 da ƙasar tamu ta zama jamhuriya. Muna kira ga 'yan Nijar da cewa a duk inda muke a duniya, mu mai da hankali da yin addu'o'in Allah ya shige mana gaba, domin a yanzu Nijar ta fi buƙatar addu'o'in fatan alheri daga bakunan 'ya'yanta fiye da komai. A ƙarshe sai sakon Shehu Adamu Rijau, wanda ya ce tabbas babu abin da zai sa talakawan Najeriya su samu sauƙin rayuwa kai tsaye kamar gwamnatin Asuwaju ta maida tallafin man fetur, domin dai ga maganin ciwo bai kamata a je ana ta kama-kama ba.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Shirin muryar Amurka na yanayi da muhalli yana zakulo masana da ƙwararru domin wayar da kan al'umma akan sauye-sauyen yanayi.
Duk lokacin da aka bi ka'ida za a samu fa'ida. Misali, karkai gini a kan magudanar ruwa, karkai gini a ƙarƙashin high tension na wutar lantarki. Amma mutane sai su je su ci gaba da yi saboda son zuciyarsu.
Da daɗewa ake cewa wannan matsala ta sauyin yanayi yana da matsaloli, yanzu a duba irin matsala ta ambaliyar ruwa da aka dinga samu birane da ƙauyuka.
Masana sun tabbatar cewa abin da yake kawo shi shine irin ayyuka da bani adama suke yi domin su kyautata zamantakewarsu a duniya.
Ba za a gane ba sai nan gaba fara zaman outbreak, sannan kuma a ce menene imaginosis bayan an manto gini tirin zane.
Saurari shirin yanayi da muhalli na Aisha Mu'azu domin ka san yadda zaka kula da muhallinka da lafiyarka. Ni ma ina karuwa da shi.
A ci gaba da kasancewa da shirin yanayi da muhalli a duk ranakun Juma'a da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 7 agogon Ghana.
Shuwa gaida Aisha, sai a kasance da mu a shirin yanayi na daren yau. Yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
To, Muhammad Hafiz a takaicen. Shugaban Rasha Vladimir Putin yau Alhamis ya yi watsi da ra'ayin cewa shugaban Siriya Bashar al-Assad ya nemi ganin bayan Rasha yayin wani taron manema labarai da aka saba gudanarwa a duk shekara a Rasha. Putin ya ce Rasha ta cimma manufofinta a Siriya, inda ta garzaya don ba da tallafin soji kai tsaye ga gwamnatin Bashar al-Assad sama da shekaru 9 da suka gabata. Sojojin Isra'ila sun faɗa yau Alhamis cewa sun kai hare-haren saman da suka auna wasu wuraren da mayakan Houthi da ke amfani da su a Yemen. Wani mai magana da yawun sojojin ya ce hare-haren sun auna na'urar makamashi da tashar ruwan da Houthi suke amfani da su a matsayin ayyukan soji. Kafar yaɗa labaran Houthi ta ruwaito kai hare-haren a babban birnin ƙasar Yemen Sana'a da tashar ruwan Bahar Maliya da ke Hodeida. Sannan hare-haren saman sun afka wata na'urar mai mai samar da lantarki da wani ma'ajin mai. Alƙaluman tsawon shekarun da ake kyautata 'yan Amurka za su iya rayuwa ya ƙaru a shekarar da ta gabata. Sannan bayanan farko da aka gabatar sun nuna cewa akwai yiwuwar alƙaluman sun daɗa sake haurawa a wannan shekarar. Cibiyar kare yaɗuwar cututtuka ta fitar da wani rahoton alƙaluman mace-mace a Amurka cikin shekarar 2023. Alƙaluman sun nuna raguwar mace-mace a kusan duk cututtukan da suka fi sanadin mutuwar mutane. Gwamnan Shehi Makindi ya faɗa jiya Laraba cewa wani turmutsatsi da ya auku a wurin wani taron addini a birnin Ibadan, babban birnin jihar Oyo a yankin kudu maso yammacin Najeriya, ya sanadiyar mutane da dama, sannan wasu mutane da dama sun jikkata.
Masu sauraro da takardun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. An jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aisha Ma'azu da ta karanto labarai, da kuma Julie Leather Station da ta bada umarni, sai kuma editan mu na yau Aliyu Mustafa da mai injiniyan mu na yau Carl, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka ke cewa ku ne lafiya.